Sirin da ofishin gwamnan Jajiga Alhaji Muhammad Badara Abubakar yake daukar nan zuwa tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba akwai lambar waya da ake turo tambayoyi a rubuce 07015190814 da kuma 07015220476 07015220476. Da fatan za a rubuto cikakken suna da kuma adreshi. Yanzu haka lokaci ne da bisa al'ada shirin zan gabatar da malam domin gabatar da mukaddama kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin ku kan kalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم كواني منا فيكم وطن تقوص شيني وطن شعبان وندكم لا تبتد تيواي ذوك الله من دوكيك صوبيو أتكم أقل سواندا يوم أشرنا ديغا وطن معنا yanzu kwana goma masu zuwa insha Allah ta'ala muna fata wata Ramadan ya riga ya tabbata irin wayannan lokuta zaka cewa iyayen mu malamai a majalis din su da membarorin su da masallatan su da makarantun su abu ɗaya ne suke ta maimaitawa suna fadakar da mu shine yin shiri da kuma tanadi domin fuskantar wannan lokaci mai tsada shine wata Ramadan kin tsira tanadin yanda ya kamata mutum ya fuskante shi domin neman rabon gobe alkiyama. Daga cikin abubuwa da malamai suke fadakarwa irin wannan lokaci shine yin kin tsira tanadi na a ga cewa in Allah kai ba cikin wannan watan azumi an yi ciyarwa da kuma taimakawa sama da wacce ake yi kafin wata Ramadan. Ita ciyarwa tana daga cikin manyan ayyuka na lada wanda malamai masu bincike suna cewa duk wani hanya ta neman lada to babu hanyar da ta kai ciyarwa samun lada a wajen Allah subhanahu wataala. In mun ce ciyarwa wato ainihin abu ne mai fadi kaman ka ce share hawayen dan adam akan saman masa da abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai zama ya saka na tufafi, biya masa kuɗin haya, biya masa kuɗin magani, biya masa bashi, duk wannan suna daga cikin jinsi ko kuma dangi na abin da shafi ciyarwa. Farkon surar Al-Baqara Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya ce Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fihi sai ya ce hudan lil muttaqin, shi Al-Qur'ani shiriya ne ga wanda suke masu jin tsoron Allah. Kamar mai tambaya ya tambaya cewa su wane ne masu jin tsoron Allah, sai Allah subhanahu wata'ala ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aka wayansu manyan sifofi guda uku. Sai aka ce sifa ta farko shine wanda suka yi imani da gaibu, suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba tare da sun taba ganinsa ba, sun yi imani da lahira kafin su je ta, sun yi imani akwai wuta shi yasa suke kokarin nisanta duk wanda yake da bai kai su gidan wuta, sun yi imani da aljanna shi yasa suke kokarin aikata aiki da zai zama sababin su na shiga aljanna. To Allah sai ya kawo wannan sifa ta farko, sannan sai ya ce wa yuqimuna salata, kuma wanda suke tsayar da sallah. Sallah shine kyautata alaka tsakanin mahalicci subhanahu wata'ala da bayinsa. Sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma daga cikin abinda muka azurta su suna ciyarwa. Malamai suke cewa daga cikin abinda yake sa dan adam samu kyakkyawan rayuwa a duniya da kuma kyakkyawan rayuwa a lahira shine kyautatuwar alaka tsakaninsa da mahalicinsa subhanahu wata'ala da kuma kyautatuwar alaka tsakaninsa da bayin Allah, musamman yan uwansa musulmi ko kuma kace yan adam gabaki daya. To yanzu wannan ayar ta ambata mana wannan abubuwan da ke samu wannan kyawun alaka. duk wanda sallarsa ta yi kyau sallarsa ta zama ta cika shuruɗan da shari'a ta gindaya to wannan mutum za a ce ya kyautata alaƙa tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala sannan idan aka samu infaki to shi kuma aka samu kyautatuwar alaƙa tsakanin sa da sauran bayin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin kimar da Allah ya shar'anta zakka ta zama jibo daga cikin shiga shikan musulunci ya zama ma wanda yake da ita bai bayar ba ma'ana yana da abin da zai fitar yake fitarwa to wannan yana gargashin narko na Allah subhanahu wata'ala to idan muka duba sai aka soma bayanin imani da gaibu domin waɗannan biyun ba za su yi yadda ake bukata ba sai idan imani da gaibu ya da su a cikin zuciya mutumin da ya zama ya imani da Allah da dukkan alƙawarin Allah ya san akwai ranar tashin kiyama ranar sakamako to wannan mutum sallah ba zai ta masa ba za ta masa wahala ba ko shi kadai ko a cikin jama'a sannan ba zai yi wani kwangi ko wani ujuro a wajen sallah ba zai tsaya sallan nan yadda ya kamata ko ana ganin ko ba a ganin sa sannan wanda ya imani da akwai lahira to shine yake iya fitar da wani abu daga cikin dukiyarsa ya zama ya taimaki bayin Allah domin gode ma Allah kan wannan ni'ima da ya masa wanda inda Allah ya so sai ya zama shi ke nema a wajen wani to amma kuma Allah da ya so sai ya zama shine za a nema a wajen sa to wannan koda ba a cikin watan azumi ba wannan shine matsayin ciyarwa shine wato ainihin daurin ta kuma shine muhimmancin ta za a samu kyakkyawar alaka tsakanin mutum da kuma jinsin mutane yan uwansa sannan idan yake lafiya a cikin wannan ciyarwa kuma Allah subhanahu wataala zai so shi to wannan shi zai nuna mana cewa wato waɗannan abubuwan idan suka kyautatu suka inganta to sai su zama cewa sababi ne na shiga aljanna Allah kuma mutum ya sifantu da takawa ya zama daga cikin masu jin tsoron Allah subhanahu wataala yan uwa zamu ga akwai kasashe wanda wasu ma idan mun kalli matsayin kasan mu na samu da arziki to zamu ce tafi wacce wayancin kasashen wato zaka akwai kasashen da sun san muhimmancin ciyarwa wallahi tun daga watanni kafin zuwan watan azumi suke ma kansu a soso wanda ya tabbatar da cewa bai da hanyar samun wani kuɗi mai nauyi da zai dunkula a cikin azumi ya ga ya ciyar ya faranta wa masu azumi to zaka yayi dogon asusu ko dai su yi ɗaiɗaiku ko kuma su yi wani asusu da za su dinga dora ma kansu aje wani abu ko dai duk sati ko duk kwana kaza za ka ga cewa idan lokacin da watan azumi ya zo asusun nan ya cika za a fitar an tsara iftaru sa'i ma'ana abincin mai azumi ka gama sallatayyansu idan ka zo ka ga irin dinar da ake buɗe baki wallahi sai ka ɗauka cewa gwamnatin ƙasar ce take ɗaukar nauyin abin alhali talakawa su ne suka yi wannan suka yi bakansu ainihin wannan kiyamun da ya to wannan ba abin mamaki ba ne ba ga wanda ya san alƙawarin Allah kuma ya gaskata shi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay'an ko kuma min ajrihi shay'an aw kama kana alaihi salatu wassalam cewa duk mutumin da ya ciyar da wani mai azumi to yana da wata lada kwatan kwacin ladar shi wannan da aka ciyar din kun ba tare da an rage komai a cikin ladar shi wancan mai azumi wanda aka ciyar ba nan da aka ce man fattara sa'iman kaga kenan bukata ce ake ta yadda mutum idan yayi bude bakin nan gurgudan iko ya san cewa yayi bude baki kuma gurgudan kai abinda Allah ya hore ma wani samun sabe wacce ne bada kofin kunu ba wani ma samun sabe kai na kunu ba amma zai iya bada koda da biyu ne shi yasa wani hadisin ma yace koda da ainihin da biyu ne guda daya wani kuma samun sa ya kai ya bada kunu ko ya bada koko kuma ya bada ainihin dafaffen abinci wanda zai zama an yi bude baki da shi wallahi abinda bincike ya nuna akwai masu gidaje da yawa wanda wani idan yayi azumin wannan abubuwan da wasu suke renawa na masallatai to shine zai yi bude bakin da shi dan abin da ya karato ya zo ya zama ya je ya kai ma ainihin iyalansa akwai wani bawan Allah da yake faɗa min ina jin azumi kamar na shekara biyu da ya wuce yace wallahi wani bawan Allah ne da ya zo bude baki ya samu ma an gama wannan bude bakin yace wallahi a gaban sa kofunan nan ya tare dinga katse su ya dinga katse kofunan nan dan abin da ya samu kawai sai ya zuba a leda ya kulle ya je tambaye shi sai ce yanan su zai kai mu yace wallahi nan take yace mishi zo mu tafi gidana ya je gidansa abinda Allah ya hore kama daga dangin da wafan abinci da kullun ya da ba wannan bawo to wannan shine abin da idan sai gani Allah shi ya san irin waɗannan mutanen tili akwai su a cikin garuruwa akwai su a karkara wani zaka ga cewa yayi wanka yayi wanke kayan sa ya goge sai ka dauka kudi da shi kuma wallahi ba shi da abin da ba zai ci a wannan wani to abin sha'awa kasashen da suka san muhimmancin addini da kuma ladan ciyarwa zaka yi mamakin wani tun daga watan azumi ya tsaya wallahi duwunin duniya sai ya ji ya raba shinkafa dinya wani ma har da nama zai ji ya raba gero ya raba kaza har azumi ya wuce kuma a daidai lokacin duk yammacin duniya sai ka samu kuma ga dafaffen abinci an yi wani ko a kofar gidansa wani kuma a masallacin unguwarsa zai kawo wannan har azumi ya zama ya wuce to yanzu wannan hadisi da yace idan ka ce yadda mutum daya kana da kwatankwacin lada shi wannan mai azumi kuma ba a rage komai a ladarsa ba malamai suka ce wannan gaba ta nuna cewa wato kamar ma mutumin da zaka ciyar mai azumi ya fi naka azumin tabbas muddin dai ka yi kalati domin kai azumin naka Allah shi ya san surutun da kai Allah shi ya san abubuwa da kai wanda ya gurganta azumin ya yi ma azumin targade wani ma ya rushe azumin gaba ki daya amma waccan ciyar wadda zaka yi hadisi ya bada tabbacin cewa lalle babu shakka kana da cikakkiyar lada kenan yanzu wani wanda Allah ya sa mai kokari ne zai kai azumin sa amma kuma ya samu ladan azumi uku ko ladan mai azumi uku ma'ana in ya ci yadda mutum biyu kuma ga nasa azumi kuma azumin sa ya kai labari wani zai kai faduwar rana yana da ladan mutum goma wani ma sama da haka tun da shigar azumi har ya zama alif azumi ya wuce to da wannan nake yi mana nasiha da shawara wallahi dama da Allah ke ba dan adam ba kullun take maimaituwa ba kana ganin kai zu lafiyar ka kalau kana ta ka ga sa lafiya babu inda yake ciwo a jikinka to amma Allah kuma shi ya san cewa dan abin da ya rage maka rayuwa ke da fashi da yawa azumin da kake gani Allah ya kai ka to kayi kokari kai duk abin da zaka iya baka da tabbacin na fadi abin da zaka tausaya mana saboda rashin tarbiyya da muke da ita ta neman lada da dukiyoyi wani wallahi ba abin da ya shafi ma wai kudi ba abincin geran da dawa Allah shi ya san wato bahuna da suke gidansa kai wani kila tun geran barama wallahi yana da shi a je kuma na bane yazo amma zai yi wahala ya daukan bahu biyu ko uku ya rarraba ko ta fuskar ayyukunu a fitar wa masu azumi ko kuma inda ya raba wa makwabta ko yan uwa ko abin da ya kama da haka irin wannan shine mahrum wanda an haramta masa samun lada kuma a lokacin da ake kaka ta samun wannan lada duk malamin musulunci da suka yi rubuce sun tabbatar da cewa Allah yana nunninka ladan nafilfilu a cikin watan azumi kai wasu malaman suka ce ladan nafila ma sai ta kai ta farilla ko ta fi sannan ita kuma farilla a nunninka ta wanda yake ninki mai yawa domin lokacin da ake yin baje koli na wato ainihin baye-baye na Allah subhanahu wataala wanda inda muna da kikkiawar tunani idan Allah ya hore mana yanda Allah yake baje koli ga bayinsa to kai kuma yi kokari kai ma ka baje koli a wajen wanda Allah subhanahu wataala ya saka na sama da su ayar qur'ani tana nuna mana Allah yakan mu'amalanci bayinsa gwargwadon yadda suke mu'amalanta junansu sai na abubakar Allah gara masa yadda lokacin da mustahab bin usasa dan yar uwarsa ko dan nan uwansa ya shiga dumu-dumu a cikin hadisul ifki ya zama daga cikin masu zargin nan Aisha da kuma ya hada wannan kanzan kurege da Allah ya saukar da kubutan nan Aisha Allah gara mata yadda Allah ya wanke ta ta bata gani ba bata gani ba sai na Abubakar ya fusata ce shi yake ciyar da mistahu shi ne cin sa shan sa tufafin sa wurin kwanan sa amma kuma yanzu ga yarsa matan manzo Alaihi Salam yi uwa ya makarbiya a wajen yi mata kadan sharri sai na Abubakar ke ta to daga yau duk abin da yake masa ya fasa duk da cewa ga shi yayi laifi amma Allah sai yake cewa wallahi ya'tul ul fadl minkum wasati an yu'tu ilal qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum cewa wanda Allah ya ba su falala da yalwa to kada ya zama sun yi rantsuwa cewa sun daina taimaka ma wanda suke yan uwa na zumunci makusata kuma wanda ba su da shi kada sai wannan rantsuwa cewa sun daina musu abin da suke musu na alheri a'a su yafe su kauda kai sai Allah ya ce ku ba ku so Allah ya gafarta muku me wannan yake nuna mana duk lokacin da akai malafin ka gafarta ka yafi to kai ma Allah sai mu'amalace ka irin abin da ka mu'amalace dan uwanka to wannan zai nuna ashe duk lokacin da mutum yake kokarin ciyarwa yake kokarin taimakawa to shi ma zaka cewa Allah subhanahu wataala yana taimaka masa yana buda masa yana yalwata masa shi yasa wani hadisi ya nuna cewa duk lokacin da garin Allah ya waye sai malaiku sun yi addu'a dayin yace Allahumma a'ti munfiqan khalafan dayin yace Allahumma a'ti munsikan talafan dayin yace ya Allah duk wanda yake ciyarwa yana taimakawa Allah ka bashi binkin baninki dayin yace ya Allah duk wanda yake rike bakin hajjiyo baya taimakawa to Allah ka tankwabar da dukiyar sa Allah ka lalata ta to wannan ana maganar ma duk sauran kwanakin shekara ina ga kuma lokacin azumi lokacin da ake da tsananin bukata gurbata iko wallahi abun tausayi wani ka iya cewa kamar ma kwanakin shekara da azumin yake domin samun abincin da zai ci shine kadan idan kwaranta da lokacin da yake rasawa wani kila so da yake cin abinci a wuni wani so biyu kuma duk ba na kuzo ku gane ba to kuma sai ga azumi ya zo musamman wannan azumi da ya zamo kayan abinci sun tashi goran zabi suga ya haure abinci gero menene ko menene misali ya isa ba to wannan lokaci yana daga cikin lokuta da ya kamata mutum ya nuna godiya ga ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa duk lokacin da kai wannan kanka ne kai yaudata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yake ce masa abai dukiyoyin ku sune suka fi soyuwa a wajen ku ko kuma dukiyoyin magada sabai suka ce ya baikin Allah kowannen mu yafi san dukiyarsa yafi so shi ya mora manzo Allah ce to duk abin da ku gabata wa ka wannan kuna da khairi wannan shine mallaka ku abin da ku mutu ku bari to wannan kuma yana nufin magada ne to kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah ya tausaya wa bayi tausayin wanda suke masu rauni musamman lokacin da suke bautawa Allah ka kalli cewa bawan Allah nan jigatar da yayi bauta ubangijin sa yake to kaga sai ga cewa bari in taimaka masa a matsayin sa nabi so in mai so ya bauta ma Allah to irin wannan shi yake sanyawa Allah ya taimaka wa bayi hadisi yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda suke kasa da ku kuma Allah subhanahu wataala sai ji kan ku saboda kai ina ba da shawara wa kai da sauran yan uwa mu yi kokari duk alherin da muke wajen azumi to mu yi kokari alherin nan ya nunku ya dadu sama da ainihin wanda muke musamman mutane da muke kusa da su makotan mu yan uwa na jini abokan arziki mu ga cewa gwargwadon iko ba za ka iya cewa ka wadata kowa da kowa ba amma dai iya abin da ka samu Hausa sun ce daidai kurji daidai ruwansa a daidai lokacin kuma muna sake nasiha da malamai suke a wajen masu kayan abinci abin ta kai ce yanzu kayan da ake bukata azumi sun yi tashin goron zabi abin mamaki abin tausayi hatta abin da ba ma nomawa ke ba dai bawa ake ajiye irin su tsamiya zaka ci duk farashin su yayi sama dama wannan gero da suga taliya makaroni wannan kuma sai abin da Allah ya so to dai malamai suna maimaita mana wallahi duk wanda yake son taimakon Allah ya taimaka wa bayin Allah duk wanda yake son rahmar Allah ya rahmata wa bayin Allah da yawa mun sha fada wanda suke da bargurbin addini idan lokacin addinin su ko zubo ko kon su yazo za ka ga suna ta kokarin tausaya ma ɗan uwansu masu wannan addini wasu ma su ba da kyaututtuka wasu rage farashi don su shigar da farin ciki a cikin zukatan ɗan uwansu masu addini irin nasu amma mu da muke da addini lafiyayye na kwarai karɓaɓɓe a wajen Allah mu ko mu ne mugun halin mu yake bayyana irin wannan lokaci ya dudduka ya zama sun yi sama duk wani abin da ake bukata wannan munasaba sai ga cewa ainihin yayi sama to na tabbatar da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne duk wanda ya taimaka Allah zai taimaka masa wanda ya mu'amalanci ɗan uwansa da takurawa da matsantawa to kada ya mamaki idan Allah subhanahu wataala ya masa wannan mu'amala abinda muke roƙo Allah ya tausasa zukatan mu ya ba mu zukata masu jin kai da tausayi da kuma neman kusaci a wajen Allah Allah ya samu dace
masha Allah Allah ya saka da alkhairi muna addu'ar Allah ya ba mu ikon gyarawa da kuma yin amfani da wannan wato nasiha mai matuƙar muhimmanci ba sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai ne daga tashar rediyo Jigawa kuma kowane lokaci daga yanzu za mu fara karanto tambayoyin ku waɗanda muke suke wurin mu idan an jima za mu bude layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye yanzu za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen malama Hadiza Muhammad Abbas dake karamar hukumar Taura a nan jihar Jigawa take cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma ina so malam ya taimaka ya mini karin haske dangane da hadisin nan na Bulughul Maram wanda yake cewa idan ruwa ya zama cikin kullatai ne lam yahmilul khabar daga Hadiza Muhammad Abbas Taura
To malama Hadiza, wannan hadisi malamai sun yi dogayen bayanai akan sa maganganu ne wanda suke masu yawa. Hadithin abin da yake cewa idza balaga al-ma'u kullataini lam ya'bil khabath. Idan ruwa ya kai kullataini to da ti ba zai yi tafiri a cikin sa ba. To malamai sun kai sun ka wajen fayyace mene ne kullataini. Asalin dai kulla shine tulu. Ya ka ce kullataini wato kamar an ce tulu biyu. To shin ana nufin tuluna irin waɗannan namu na al'ada su ake nufi ko ku a'a ko wani abin da ake nufi da kullataini? Wasu malamai suna ganin cewa yana nan a bisa urfin da aka sani. Tulu mun san shi, in tulu ya zama babba ne to mutum mai karfi zai cika shi da ruwa ya dora wa kansa. Akwai malaman da suke ganin cewa in ruwa ya kai wannan adadin ya zama yar datti ko dan najisa ya zuba a kai, wanda in ka kalla da ido ba za ka iya ganin wannan najisa ba, in ka sunsuna ba za ka ji komai na warinta ba, sannan in ka dana ba za ka ji ba. To suna ganin wannan ruwan shi ake nufi. Wasu suka ce a'a, shi wannan kullatainin wato ai nufin suna ne aka ambata, amma ba wai ana nufin turuna guda biyu ba. To su ma suka yi ta kokarin fayyacewa. To me kullataini? Wasu suka ce ruwa ne wanda yake wai ashirin fi ashir, wato kaman ka ce goma bisa goma. To wane ne ruwa goma bisa goma? Wasu suka ce ruwa goma bisa goma shi ne idan ka koma gaba ɗaya ka sa hannu ka kaɗa ka kaɗa ka kaɗa, to motsin ba zai kai waccan gabar ba. Ma'ana in ka koma daga gabas ka sa hannu ka kaɗa da ƙarfi da ƙarfi, to wannan motsin ba zai kai yamma ba. In daga yamma ka kaɗa shi, motsin ba zai kai gabar ba. Suka ce to in ruwa ya kai wannan yawan shi ne ake nufin idan wato ainihin datti ya shiga a cikinsa ba zai yi wani tasiri ba. To amma idan muka duba hadisi ya riga ya ba mu ma'auni cewa ruwa duk lokacin da ɗanɗanonsa ko kuma launinsa ko kuma iskarsa ba su canza ba, to wannan ruwa za mu ɗauke cewa ruwa ne tsarkake, musamman idan ka bai ga wani abu wanda yake ya fada a cikinsa ba. Ma'ana kawai ka zo ka ga ruwa a cikin mazubi ko ka samu ruwa a kogi ko tafki, sifofin nan da aka faɗa guda uku babu abin da ya canza nasa. To kawai ka ɗauki ruwan nan lafiye ne za ka yi addini da shi, ba wani da ya sa ka bincike. Shi yasa Sayyidina Umar lokacin da ya tafiya shi da abokin tafiyarsa, Larabawa suna da ƙarancin ruwa, to sai su yi wani rami, wani lokacin sai su sa fatu na dabbobi sai su shimfiɗa a ciki, ma'ana kamar sun fara su ciki nan, sai su nemo ruwa sai su dinga cikawa da wannan. Wani kuma wani kududdufi zai samu sai ya kewaye shi kamar a matsayin nasa mai gida ko a gonarsa ko a lambunsa, sai zai mutane suna bashi kuɗi suna ɗiba suna sha suna amfani da shi, kuma dabbobi sukan shiga. To Sayyidina Umar ya yi tafiya shi da abokin tafiyarsa, sai suka zo suka sami shi mai irin wannan tarki. Sai ya ce shi abokin tafiyarsa yake cewa ya sahibal haud hal taridu siba'u fi haudika, kai mai wannan kududdufi ko tafki dabbobin jeje suna shiga kuwa wannan tafki naka? Sai na Umar sai ce a kakka ba mu labari. Fa innaha taridu alaina wa naridu alaiha, za su so wani lokaci za su sha su tafi mu maye musu, wani lokaci za mu sha mu tafi su ma su maye mana, saboda ka ba mu da bukata sai ka mana bayani. Tunda dai ba za a ba a ga ɗaya daga cikin abubuwan da sun canza ba, to kawai shikenan wannan ruwa za a yi kowane irin addini da shi. Saboda haka maganar kullatainin nan za ka samu cewa kamar Hanafawa ma su kokari masu ya zaga sun ba'a fa hadithin, amma dai hadithi ne wanda yake ya riga inganta, sai dai malamai sun yi daban-daban a wajen fahimci me ake nufi da shi.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Isa da ke karamar hukumar Gwaram, wanda yake cewa akar makalla ko ya ake yin karatun tsarki?
To shi tsarki ba shi da wani karatu. Tsarki wato daga cikin ma ni'ima da Allah ya yi mana kaman tsarki na tufafi, musamman abin da ya shafi tufafi, tsarki na abin nan kaman wani abin nan na tsarki na khabasi, ba ma shi da bukatar niyya ga baki ɗaya balantana da wani karatu. Misali yanzu bawali ya taba jikin mutum ko wata najasa ta taba jikin mutum, yana da cewa zai wanke kawai shikenan sai manta, sai je ya wanka ya wanke jikinsa ko ina ya fita fes, sai daga baya bayan ya fito sai ya tuno cewa ashe fitsari ya dan taba wajen dunduniyarsa ko wani abu, shikenan ka tsarkaka, ba bukatar sai kayi niyya. Wankan janaba wannan dole shine ake yin niyyar, sai an yi abin nan niyyar ta gusar da janaba. Misali ko kuma mutum najasa ta taba tufafinsa sai ya ba wani wanki ya manta bai fada masa fadari ko ba haya ko wata da wani da jisa ya taba kayan sa ba mutumin nan ya wanke kayan nan ya goge ya kawo ma sai ka ce ah to ai ko ni na tana ba ban fada masa ba komai sai ka sa kayan ka saboda haka tsarki ba shi da wani karatu kawai abinda aka sani akwai addu'a ta shiga bandaki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan mutun ya fito ya ce gufurana ko wannan shine abin da inganta hadisi amma sai wai wata addu'a ce ta musamman ta tsarki to wannan gaskiya ban san ta ba
sai kuma Malam Abdullahi kace ko da yake cewa karmakalla ko ya halasta a rufe masallaci don kada wasu su yi sallah a ciki saboda sabani na fahimta
to gaskiyar lamari dukan abin da zai kawo tashin tashina tsakanin musulmi ba a san sa yanzu idan mun kalli yawaitan masallatai shari'a bata maraba da shi shari'a bata son masallaci su zama daban-daban amma malamai suka bada fatawa suka ce idan ana da wata sabanin fahimta mai karfi da ta kai ga cewa ba za a iya haduwa ba to ba laifi bane kowanne su ware nasu domin idan aka ce za a ci gaba da shakuduwar to kashe wata sai an lambata wata sai an yi abin da ba mai dadi ba saboda haka sai ya zama kowanne sun yi nasu amma ta fuskan a ce wai mutum zai zo ya sallah hana shi wannan babbai halatta misali kowace kungiya mutum yake kowace dariƙa yake musulmi suka ba za su yi sallah a masallacin sallah kawai su yi su wuce ka ce ka hana su wannan gaskiya mutum zai shiga karkashin narko da Allah ya tawa man azlamu mimman mana'a masalidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha haramun ne mutum ya hana shiga masallaci a yi sallah ko ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to amma mutane sun gina masallacinsu kila wani mutum ɗaya ne ya gina ce ya ba su ko su suka gina to kusa wani kuma wanda an samu sabanin fahimta ya zo ya ce shi ma sai ya limantar da kansa wannan masallacin ko sai mutanen su limantar da shi to wannan rigima ce ba abin da zai yiwa ba amma dai mujarradin sallah ko tafiya ta kawo su ko wani abu ya kawo su da wurin aure ne wani taro shikenan dan an samu sabanin fahimta a ce an su shiga masallaci wani addini musulunci bai yarda da wannan ba abinda kawai za a kalla shine idan wasu suna neman a samu rabuwar kai a wani masallaci kullum ba za su zo su yi sallah tare da limami na masallaci ba kawai za su zo su kakkasa mutane kawai idan wannan sun zo sun yi sai su ki zuwa dole sai wancan su tafi sannan sai kuma su zo sai za su yi nasu to wannan ba daidai bane ya kamata ɗayan biyu idan hukuma ce take da wannan masallaci ta saita limancin nan ya zama abu guda daya ke sai wanda makara ta sa dole ya makara daga baya zai sallah idan na wata jama'a ne wata kungiya wata dariƙa to shikenan su wa'antan da suka samu sabanin fahimta su ma su yi nasu wannan zai sa a samu zaman lafiya da fahimtar juna amma wasu kutso a cikin na wasu su ce za su yi komai nasu wannan ba abin da zai yi bane amma mujarradin sallah a yi a wuce ta wannan bai halatta wani ya hana shiga wani masallaci ya yi sallah
tambayar gaba kuma ta fito daga wajen Malam Haladu Umar da ke waza wanda yake cewa ina so malam ya yi nasiha ga ƴan kasuwar mu da su ji tsoron Allah dangane da farashin kayayyaki musamman ma kasancewar azumi ya karatu to wannan malam da
baya shi an riga an gabatar kuma malamai kullum maimaitawa suke ta yi kuma Hausa suna cewa gyara kayanka ba sauke mu raba bane malamai suna ta faɗin wannan domin tausaya musu ƴan kasuwan domin gyara musu wato ko kuma su gyara abin da za su samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala na tabbata ɗan kasuwan nan idan suka taimaka suka sassauta ba malamin suka taimaka ba suka taimaka ba kansu kuma kansu suka yi magata sai ka fatan mu da abin da ake faɗa shi kunnan su kuma su yake da shi
sai kuma tambayar ta fito daga wajen Malam Musa Muhammad wanda yake cewa karwakalla mutum zai iya yin alwalar da ruwan da shanu suka saka baki a ciki suka sha
wannan dabbobi guda hudu da shanu da raguma da awaki da tumaki duka hatta bawalinsu da bahayarsu duk ba najasa bane indai ba su suke cin najasar ba saboda haka dan saniya ta sa baki a cikin ruwa indai ba an ga cewa ta je ta ci najasa ba ko kuma lokacin ta sa bakin da ba ga ta ci najasa ba sai aka ga wani wanda ya gurbata ruwan kamar yadda na faɗa a farkon karatu a ga launinsa ya canza ko dan ɗanansa ko kuma gani wato abin nan wato iskarsa to in ɗaya daga cikin wannan ukun ya riga canza wannan ruwa ya riga ya samu matsala to amma da kyanwa za ta zo tallashi wannan ruwan kuma ta je an ga ta ci wata najasa ba haka nan ko akuya ko tinkiya ko saniya don sun sha ruwa yana nan a bisa sifar sa da aka sani kyakkyawa to wannan ba wata matsala za a yi komai na addini da shi
da tambayar gaba mai rubuta suna ba amma dai yana cewa kar makalla na iya yin tabbaba a harabar masallaci kuma da tashi da shiga masallaci da sallah tare da liman domin da ji wani malami yana cewa ba a yin tabbaba a yi tafiya da ita gaba tambayar sa ta biyu yake cewa kar makalla ko ana rabuwar azumin farilla a watan Rajab
to abin da ya shafi mazhabi na malikiya su ne zaka suna da dan tsauri akan harkar tabbaba cewa na farko ita taimama nan take zaka yi ta kuma kai sallah nan take ko ita ba ma zaka yi ta ba sai in lokacin sallah ya riga ya shigo kuma ba zaka sallaci farilla biyu da taimama guda ɗaya ba wannan sai daga cikin dan da su malikiya suka ambata kuma gaskiya duk mutumin da ni da iya dan bibiya ta ba ga wasu dalilai masu ƙarfi da suka ayyada wannan abun ba ita taimama canjin alwala ce alwala mutum zai iya yin ta daga nan ya tafi wata unguwa ya je sallah muddin dai cewa wato alwalan nan ba karewa ta yi ba kuma zai iya yin wata sallah da ta biyo baya mai taimaman nan hali hali ne in ya zama halin da ya sa ya yi taimaman nan rashin lafiya ne ba zai iya taɓa ruwan ba ko da gashi to wannan ba abin da zai lalata masa taimamarsa sai idan ya yi abin da zai karya masa alwala mutumin da ya zama ya yi taimama ne saboda rashin ruwa to in ga ruwa ya samu to yanzu maganin taimama babu ita shi yasa ma wasu suka yi saɓani cewa yanzu idan mutum ya yi taimama ya kabbara sallah yana cikin sallah kuma sai ya ga ruwa to yanzu wannan sallah sa ta lalace dole sai ya sallame ta sannan ya je ya yi alwala tun daga ruwan ko kuwa malamai da dama suka ji a tun da dai rashin ruwan ne yasa kuma sai da duk iya kokarinsa ya rasa kuma yi taimama su suke na sallah ta riga ta suke ta in dai ba lokaci ne zai fita ba to dole ne sai ya fita daga wannan sallah ya je alwala sannan kuma ya zo ya yi sallah saboda haka dai in dalili na rashin lafiya yasa mutum zai yi taimaman nan ko da ga ruwan to da ka yi taimama kai sallan adhuhur kai al'asr kai magrib ka kai isha in dai ba wani abu ya karya ma wanda ga tabu da yake ba ta rola ba ta maka wannan taimama ba sannan za ka yi ta daga gida tun da ma za ka yi ta barwa ba ka je masallaci kai sallan ka a cikin dare wannan duk ba matsala a cikin wannan
to na sauraro ko wani lokaci daga yanzu za mu fara daukar wayar ku domin karbar tambayoyin ku kai sai ina fata za a dinga rage sautin radio da ake saurara lambar dai ita ce 0700 3329 0700 3329 Assalamu alaikum.
Na ba ai kun tsara
da ba. Da muke magana.
Ba za ka samu lafiya.
Na ci a kallon na rika barbala Abubakar ko.
Ma sha Allah ba dani kuma da makanta ne Abubakar wanda ya yi ne kiran daren da zaka ne.
Na'am.
Allah ka kama da alheri da kuma irin wannan dogo hudba da ya mana da Allah ka kama da gidan da mai giba ba a dauki nan wannan makaranta da mana kamar mutum kamar kan sallah rai kira sallah ba tare da an kalli addu'a ba ina tambaya ta kuma wannan da Allah ya ba kamar mata masu zaura masu aure a dare wannan lokacin zan ga da zara azumi ya huta yake kuma an samu wadala har an zulubu Allah ka kama da alheri da ba tsama Allah zai kuma jira lafiya
kun gode kwarai mala Abubakar
to abin da shafi kiran sallah sunna ne a kalle alqibla sunna ne mutun ya kalle alqibla lokacin da zai yi kiran sallah wannan shine abin da musulunci ya sani mutun zai dan kauda fuskar sa ne lokacin hayalataini ma'ana abin nan kamar yanda hadisi ya nuna an ga sayyidina bilal yana sallah yana kallon bangaren dama da bangaren hagu yana hayyalar salahi al-fala wasu zaka ga tun daga fara Allah kamar din suke kallon dama da hagu wannan ba shine hadisi ya nuna ba wajen hayalataini hayyalar salah da hayyalar fala to shine yake kallon bangaren dama ayi ko dai hayyalar salah bangaren dama hayyalar salah bangaren hagu sannan a saki mai hayyalar salah a hayyalar fala bangaren dama hayyalar fala kuma bangaren hagu ko kuma hayyalar salah so biyu bangaren dama hayyalar fala so biyu bangaren hagu ya zama dai kaman kana sanar da mutanen da suke dama da hagu cewa ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga ainihin babban rabo to wannan juyawar da ake da fuska shine kawai mai kiran sallah yake yi ya zama bai kalli alqibla a wannan lokaci amma tun daga farkon kiran sallah har ƙarshe to so ake mutun ya kalli alqibla wannan kuma gaskiya shine sunna abin da ya shafi mutuwa aure yake magana
ko eh lazawarawa da azumi za a yi kuma da zarar
wato abin da yasa wannan lokaci an fahimci addini ba sai akan dauki bin Allah kamar wani abu ne na wucin gadi akwai wanda ma sai su zaga cewa suna mazawarawa hudu ba duk yadda zaki kiga cewa kake shigo azumi ba aure saboda haka dan lallaba shi ma wani a ce masa ai azumin gauro ba karbe bane a wajen Allah ya lallaba shi ma yayi sai ga ta dama ba da kyakkyawan niyya ake wannan auren ba azumi yana wucewa kuma shikenan to gaskiyar lamari wannan yana da matukar muni har ma idan mutum ya kudurci cewa yanzu zai auri matarsa a yanzu azumi yana wucewa ya sake ta to wannan daidai yake da wanda ya auri mutuwa domin abin da ya haramta auren mutuwa shine aure na wucin gadi aure wanda kawai dama an diba masa lokaci ko kwanaki yanzu zaka ga daga cikin ma abin da malikiya suke cewa sharadin sakin mace in mutun yayi sharadi da abin da dole sai ya auku to nan take mata su ko yanzu da mutun zai ce wa matarsa wance idan rana ta fadi kin sa ko to idan ma rana za ta fadi to kawai nan take mata riga ta su ko domin auren ya zama kamar wani wucin gadi ne dake mun yana cewa zan ci gaba da zama da ke wucin gadi zuwa faduwar rana ko mutun ya ce wa matarsa idan rana ita yau ta zaga yau kin sa ko to shikenan ta riga mata su fito a wannan lokaci to saboda haka ba daidai bane ba aure ya zama wani abun wasa duk mai mutunci idan ya aure to mutuwa ce kawai take rabawa sai dai kuma abin da ya zama la mahala saboda haka wannan ba daidai bane
assalamu alaikum da muke magana to mallam Idris bismillah ka dan daga bayyarka da'a to bismillah ta wale ne bai ja masa baki to mun gode malam Idris masha Allah karbaka Allah shi yana tambayar cewa akwai masallaci da kusa aka yi su da dama haka kuma ana cewa da ahlus sunna ne amma an yi wani an sake wani kuma kamar suna yi yawa a waje din sannan kuma sai bai zama baki da yake ja baya nisan koyar da mu har yanzu
to wallahi kamar yadda na faɗa yawaita masallaci addinin musulunci baya maraba da shi bukata ce za ta taso a ga cewa an ƙara masallaci tunda hikimar sallar jami'in nan shine samun haɗin kai da sanin juna da kuma ainihin fahimtar juna duk lokacin da adadin masallata ya yawaita to duk lokacin da wannan sallar ta fi samun gata da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala wannan ba sabani tsakanin malamai da nasani duk lokacin da adadin masallata ya zama wato dankam to wannan sallar ta fi samun wato ainihin daraja da matsayi a wajen Allah amma babu wani amfani a ce kididdiba masallaci wancan kuma duka ana da'awa ta fahimta iri daya ba amfanin yin wannan duk rarraba al'umma ne kuma addinin musulunci gaskiya dunkule wannan azumi abu da shine abin da addinin musulunci yake so kullun a wajen musulmi rarrabo su tarwatse wasu shike sa magauta kullun ya zama ainihin sun ci lagon su kuma su nasara ainihin a kansu saboda haka wannan gaskiya ba daidai bane ba abin da ya shafi mai jin baki to ban san wa yake nufi ba
wai lokacin gwamnati da ta gabata ko da yake ja maka baki da
to akwai malam Salihu Ibrahim Saleh wanda ban salutun da muka soma tafsiri shine yake jan bage akwai Malam Habib Muhammad Ringim ya dan jan bage na dan wucin gadi lokacin gwamnatin Ibrahim Salihu Turaki dan kadan ne jan bagin sa wanda da yake jan bagin sananne shine Malam Salihu Ibrahim Saleh to kuma sai ya zamo ya tafi Sudan karatu to alhamdulillah ya dai Sudan yayi digirin sa yayi masters din sa ya dawo yanzu haka yana gari to ban sani ba tunda kaga idan mutum yaje karatu da yawa ya dawo shi ma kila za a bukaci da yana sa tafsirin to ba sai ya za ta kaya ba bana eh ko zai ci gaba da abinsa ko kuma shi ma zai nasa tafsirin Allah shi ne fisani amma dai shirin sa da aka ji to shine tafiyar sa karin karatu kuma Allah ya dawo da shi lafiya
insha Allah assalamu alaikum
namu alaikum assalam wa rahmatullah
wa ake kallai
to malam sadu da argin da Aminu daga Daro Bangarawa
malam Abidu da fatan kana lafiya
a lafiya kalau da kami aiki a fama
alhamdulillah akwai tambaya ko
akwai tambaya kwarai da gaske
to
wa tambaya dawa ita ce kasancewar idan watan azumi ya idan watan azumi kaman azumi ne na farilla malaman suna cewa sai mutum yayi niyyar yin azumin tun kafin lokacin suhur. To menene bambanci da lokacin da ka je sallah za ka ce sai ka je ma sallar ka duba lokaci kaza ne ya kamata kai sallah?
To ban sani ko bala ya fahimci wannan magana ta ƙarshe, ni ban fahimce shi ba gaskiya.
Ina nufi ya ya menene bambanta lokaci, menene bambanta fahimta a manufar lokacin da dai ai mutum da yayi niyya misali ya ce azan zan yi sallah ko la'asar
annun
ga manufar ta lokacin kaga kuma azumin ma ta tunda dai in ko da an kirawo mutum an gaya masa cewa da dare ake maga azumi ai an ga wata ya kalbi da ganin watan nan. Nace menene yasa zai bambanta a sallah tunda wani idan kaman wani hedda ranar ma ya tabbatar da an ga watan zahiri. Yawa, to menene ya bambanta hakan idan har da wani ƙarin bayani ina sauraron ka.
To in ka kalle su duka ba bambanci, shi azumi abinda aka ce ba wai ana nufin yanzu idan zaka kwanta bacci dole sai ka kwanta da niyyarsa sannan idan ka tashi wato azumin ka yau ba, a'a abinda ake nufi yanzu misali yau din nan sai a ce 29 ga wata kuma sai wata ya zamo ya kama mana bai cika ba, ka tashi da dare karfe 1 ne karfe 2 ne karfe kafin fitowa alfijiri kawai shikenan, sai wani ya ce maka ya tashi ka gina kuna gida da sai ce wani ai an ga wata biya, to kaga shikenan baka shiga cikin azumin ba, yanzu ne zaka yi sahur wannan sahur din naka ka hannu kai niyyar azumi na wannan waye gari. To kaga baya da bambanci da sallah lokacin da ka je zaka shige ta ka kudurta a cikin zuciyarka zaka yi sallah kaza, amma ba wai ce akai dole in zaka kwanta bacci sai ka kwanta da niyyar azumin gobe ta yadda in ka tashi da dare zaka yi sahur, babu wannan ba. Abin da aka ce kafin alfijiri ya fito da niyyar azumi a zuciyarka, wannan shine abin da aka faɗa. Domin akwai bambanci tsakanin azumin nafila da azumin na farilla. Azumin nafila malamai sun ambata cewa ko da ka tashi kamar irin karfe 10 na safe karfe 11 ma duk baka ci abinci ba to za ka iya sabewa da azumin nafila, wannan babu wani wata matsala. Ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wasallam ya zo da hanzi wajen nana Aisha yake cewa akwai abinci a wajenku, tace babu abinci, sai ce idan inni sa'im, saboda haka na ci gaba da azumi. Da wannan hadisi da makamantansa malamai suka ce in dai azumin nafila ne ko kawaye gari to in dai baka ci komai ba zaka iya tabbewa da wani azumi na nafila, amma shi azumi na farilla dole sai kai niyya kafin fitowar alfijiri, wannan shine abin da aka ce.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To da abiki magana,
kana magana da Salisu Abdu wajen Bagiya.
To malam Salisu bila jinka,
to wannan munasaba da malam yayi tana ta mun da wani abu da masu kudi suke yi a nan Bagiya.
Na'am.
Akwai mai kudi wanda idan aka ce watan azumi ya kama.
Na'am.
Du masallacin wanda ke kana yin sallah a masallacin za a je buhun shinkafa uku za a je hudu amma sai kana yin sallah, in baka yin sallah baka yi ko unguwar kai.
To na'am.
To saboda haka za in dai kana yin sallah za a kirga da kai a auna a kai ma gidanka. Kuma sallatun nan namu a maje sun kai kaman guda 30 da wajen biya amma su sai an hada su da wannan shinkafa.
Haka.
To saboda haka muke musu godiya da su masu kudi su daure sun kai irin wannan. Sannan kuma shi Musa da mu mai jami'a wallahi duk gidan da yake waje idan azumi ya kama wallahi sai an kama shinkafa ko 10.
Allah Salisu. Allah Salisu.
Allah ka tabara, Allah ka tabara.
Mun fi sanda idan da tambayar kai tsaye da ta shafi haka din kullun sai kai tambaya din. Yawa tun da wannan tsakanin su ne da Allah.
Ko idan abin da malam ya faɗa.
To to mun gode.
Eh a tashi lafiya Allah ya saka
da. Masha Allah. Ban sanin su tambayar da na mutaba Musa ba akwai wanda yake magana da rawan azumi a cikin watan Rajab babu matsala, wato kullum abin da malamai suke ta magana kada mutun ya ce zai kebance watan Rajab da wani azumi mai suna azumin Rajab. Amma idan mutun dama misali ya sama azumi ya saba azumi uku a duk wata ko kuma ya saba azumin litinin da alhamis ko yana azumin annabi Dawud yau azumi gobe shan ruwa, to wannan da Rajab da Sha'ban da Shawwal da Muharram duk ɗaya ne. ya kebance watan da wani azumi mai suna azumin rajab shine abin da aka ce hadisi da suka bada wannan ba su inganta ba to amma in ana bin mutum bashin azumi ko azumin kafara ko azumin ramadan ko na wani ba kan ce duk yayin sa a cikin watan rajab kuma wannan bawon Allah da ya gama tambaya a wannan abin da yayi bawon Allah da ya ambata mai bada abin ci ga zuwa masallaci wallahi wannan abuna ya kyauta kuma wannan shajja'a mutane zaburar da su ne akan sallah yanzu ma salisu abinda zai baka tausayi zaka ga wani sallan nan ma in ba watan azumi ta zo ba yazo ba ba damuwa da ita ba ina za a gaskata irin wannan sai ka ga yanzu a masallaci musamman sallar asuba wani ma in zai tafi masallaci da kafin zai tafi saboda yana jin zai samu masallacin a ciki amma ana cewa an ga wata yau waye ganin babban sallar sai ga masallaci ma ba zai cika ba wannan gaskiya ba daidai bane
rabin sallah
eh kware da gaske saboda haka abin da yake wani abu ne wanda yake na zaburar da mutane ya zama ainihin suna zuwa suna yin salloli a masallaci kuma Allah ya gara masa gode alkhairi
insha Allah assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da muke magana.
Barka da aiki. Ina muku fatan alheri.
Na'am.
Awa Shafi'u na nan kana karamin kuma soba nan jihar Kaduna.
To Malam Shafi'u, kana tare da mu yanzu haka?
Eh, ina fare da ku kuma ina wa malam barka da zuwa wannan fili mai albarka.
Subhanallah.
Awa, ina tambayoyi daga daya zuwa biyu.
Bismillah.
Awa tambaya ta farko mace take da ciki wata biyu zuwa uku kuma tana yawan amai haka ga watan azumi ya kara so shin a ya za ta yi azumin sai tambaya ta biyu kuma awa sai tambaya ta biyu mutum yake yawan mafarkai ko mafarkan da ba su dace ba shin me ke kawo yawan mafarkan kuma akwai addu'o inda mutum zai yi domin samu
to mun gode kwarai malam Shafi'u na nan tana
daga nan ana muku kuma soba jihar Kaduna a tashi lafiya
mun gode kwarai
to malam Shafi'u abinda ya shafi mai ciki akwai bambanci tsakanin karamin ciki da zai zama ana laulayi ana yawan amai akwai bambanci da kuma danda ko kuma cikin da yaron yayi an halice shi kuma uwar tana jin tsoron in ba ta yi azumi ba zai ji gata idan kamar a ce laulayi ne ya hana mace azumi tana harawa tashin zuciya da sauransu to in ba za ta yi azumi ba shikenan sai ta sha azumi in azumi ya wuce kuma sai ta rama abin da ake binta kwana nawa ne ta sha shikenan bayan Allah ya sa ta haihu ta samu tsarki ta samu kanta to shikenan sai ta rama matar da ya zamo tana da juna biyun da dole sai ta ci wannan abinci sannan kuma ɗan shi ma zai samu abin da zai rayu a ciki kamar wace ita kuma tana shayarwa sai ta samu abin da ta ci sannan ruwan nono ya zo ɗaya sha to wannan shi ne malamai suke da sabani shin me za ta yi mafi yawan malamai suka ce wannan matan biyu su sha azumi idan azumi ya wuce kuma sai su rama abin da ake bin su an samu fatawa daga wasu daga cikin sahabbai suka ce irin waɗannan matan da wata ta ji ma dan da yake cikin ta tsoro da wata ta ji ma dan da take shayarwa tsoro to wannan kawai sa iya ciyarwa shine mamadin azumin su da an kai azumi sai su ciyar da mutum daya da an kai azumi su ciyar da mutum daya har ya zama azumi ya wuce ba sai sun yi wata ramuwa ba sannan abin da ya shafi mafarkai da ya fada abinda malamai suka gwada duk mutumin da yake yawan mafarkai to akwai addu'o'i da zai riga yi guda biyu na farko ya dinga yawan karanta rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun aya ce a karshen suratul mu'minun ko suratul mu'minin ma'ana kad aflahal mu'minun to sannan ya karanta suratul tariq ko karanta daya ko karanta uku to duk mutumin da yake irin yawan mafarkai na tabbatar kuma an shago da wannan Allah yana bada nasara duk wannan farkai suke damu ko na ban tsoro ko firgici ko wani abu to in zai kwanta ya karanta wannan zai ga Allah ya kawo masa sauki abu insha Allah
assalamu alaikum wa alaikum assalam insha Allah da wani ke tambaya magana
tare da kika ta sunan jayiran bado
to malam tasu ka dan daga miliya suke tambaya
to ma sai tambaya ta nan
shine
na tare da
na'am
kana ji na
na'am
sai ka ta nan ku da lisa sai kai waya
na'am
sai ka sai ka sake ta
na'am
kuma mai wayar bai fada ba
dan
kuma sai aka ce a tasar ta dawo shi da yaje sai ya ci fada
dan
tambayi ne tambayar ta
to kana kan la ka fahimci ne ya saki matar shi ta waya utakila ba ita da shi ba wani ya fada ba ya fada mata bai fada ba kuma daga ba sai ake so a sasanta ta ko ba
to na farko saki a waya haka kawai ba za a yanke hukunci ba sai an tabbata shi mai matan ne dan yanzu misali za a iya daukan muryar mutum wani ma zai yi aje wayar sa yana wani wuri wani dauki wayar ya dauki muryar sa kawai kira matar sai ce na sake ki sai in shi ya tabbatar to idan shi da kansa ya saki matar sa ya ba wani sako ya ce ka isar wa wanci na sake ta shikenan daidai yake da ya aika shi cewa ya je ya hau mota ya je ya fada mata idan kuma ba shi ya aika shi ba ya zo ya ce wane ya saki matar sa ko ya zo kafa da kafa ko kuma ya bugo waya ce wane ya ce ya saki matar sa to ba za a ji na hukunci akan wannan ba sai shi mai mata an tambaye shi gaskiya ne kai ka aiko wane ka saki matar ka in yace shikenan ta saku in ya musa to ba wanda ya sai ce matar sa kuma ta saku dama dai sakin nan ko mutum ya furta da bakin sa ko ya rubuto takarda ko kuma ya aiko wakili to zai zama yanzu duk ukun nan babu ko daya haka kawai wani ne ya zo ya kira ta yace wane wane ya saki ki aka tambaye mijin nan yace bai saki ba to alqaulu qauluhu maganan nan ta mai gidan ita ke lakar ta ba wai wani mutum daban da zai magana ba
to kamar shi ya karo kallon da yake cewa shi yayi sakin amma kuma wanda aka fada ya fada bai fada ba
a in ya tabbata ya saki ya magana ta kare shi magana ta kare in tabbata ya saki
assalamu alaikum
wa alaikum
salam. Da
muke
magana. Musa Isu da Gidan Zari.
Wannan tambaya ta. Ana yin kike kamar driver ne.
Sai.
Yes, kai accident a mota. Wani yero ne da bici. Ya doki kamar kun shekara guda bai wuce ba.
Sai.
Da daga baya nan Allah ya mun rasuwa.
Sai.
Ya kafara sabiki. Sannan kuma tambaya ta ta jiyo. Mana yanzu aka an yi rasuwa. Ba an yi kwana uku. Za a taro malamai a karanta Alkur'ani. To amma yawan ciwo na ga asibi a babban mutum ba su kewa yaro ko mata ba. Shi ne tambaya ta. A tashi na biya.
To mun gode kwarai Malam Musa.
To Malam Musa abin da ya shafi hatsari da mota. Ba wai ko da yaushe ne za a ce idan direba ya yi hatsari da mota ko fasinjoji ko wanda suke cikin mota sun mutu. Ce wai dole sai ya yi kafara ba a'a zaka ga cewa abinda malamai suka nuna dole sai an kalle sababin hadarin nan misali ya zama akwai wato gudunmuwa ta shi direba mai gudunmuwa direba ko dai yana gudun da bai kamata yi wannan gudun ba ko kuma ya san tayarsa tana da matsala sai ce bari ya maleji ko ya san sitiyarin sa yana da matsala yace ainihin zai yi mamma abin nan ma maleji burkin sa yana da matsala ce zai maleji ko ya uba cikin inda bai kamata ya uba cikin ba to irin wannan abubuwan idan mutum ya zama ya daya daga cikin wannan to yana da gudunmuwa mai sauka idan wasu ne ya kashe ya accident din na misali ya san taya ta taso ne haka kawai ya rufe idan yace kawai shi zai lallaba taya din ta zo ta bindige dole ne sai yayi kafaran mutanen nan wanda suka mutu kuma idan ma aka sai an biya diya dole sai ya biya diya ko ya san burkin sa yana da matsala yace to shi gaskiya duk da kai zai iya kawai ya dauki passenger ko kuma yayi loading da yafi karfin motar ma'ana da ya zama akwai gudun motsa to wannan shine za a ce dole sai yayi kafara ko kuma sai ya biya diya amma idan dai ya cika sharuɗa bai yi gudun da ya wuce ka'ida ba ba malejin taya ba malejin burki ba malejin sitiyare ba wani overtaking wanda yake na ba kan kaida ba ba loading da ya wuce abu kawai wani tsautsayi ne Allah ya kawo wanda shi ma inda kara kwana da ya mutu to babu wani malami da zai ce sai ya biya diya ko kuma ainihin sai ya yi kafara akan wannan
sai gaba tambayar sa da yake magana ta idan wani babba ya rasu akan karatu alqur'ani amma ba cika yi akan yara ko mata ba
to na farko da namiji da mace kowa yana son addu'a idan ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin addu'a ga mamaci amma abinda muka sha maimaitawa bai daga cikin ayyuka na magabata duk mutumin da ya karanta rayuwa ta sahabbai ko tabi'ai ko duk wanda suka biyo dai wanda ake izina da su akan addini wallahi ba za ka taba ganin cewa an yi rasuwa su ce abu a taru ayi sauka ko ayi kaza da sauransu ba yanzu idan a ce mahaifin mutum ya rasu ko dan uwansa sai ya zo ya ce bari in karanta Qur'ani a matsayin ibada in yi tsanan tu da shi masa addu'a wannan ba wani malami da zai ce ba kyau amma ba wai a ce shi dole sai an yi sauka in wani ya mutu ko kuma a ce ana nufin ita saukar irce za a ba muhaddacin ba a'a yadda zaka iya nafila raka'a biyu ko hudu ta zama tsani da zaka yi wa mamacinka addu'a ko ka dauki sadaka ka bada da niyan Allah ya bashi lada to haka nan zaka yi karanta Qur'ani kai tsanantu da wannan karatun Qur'ani ka daga hannu kace Allah gafartawa mamaci na kuma kamar yanda aka fara da mace da namiji duk kowa yana bukatar addu'a kuma addu'a nan tana daga cikin abubuwan da mamaci yafi so ayi nufin a wajen Allah lokacin da ya rasu ba magana bace ta wai banda mace ko banda yaro sai ban mutum galibi za ka ga masu gata ko masu hali su ne ake yi ba wannan dama tana kashi kan tunda ba kudin da za a ba malamai ai ga da wahala ma a ce wai an tara su zo su yi wannan to wannan dai kawai shine
to a gurguje bari mu dauki tabbaya ta karshe don muke magana
ne magana injiniyar sahabi daga Kaugama
to injiniyar sahaba a gurguje
yawa tambayar da zan yi shine
na'am
dadi malamai suna maganar kamar irin almajiran nan masu cewa ba su saboda annabi
na'am
to dadi malamai suna maganar kamar bai kamata su ji a ba su saboda annabi ba sai dai su ce a ba su dan Allah idan bayarwar dan annabi dai kace dan san manzon Allah
to mun gode barayin ji
wato abin da ya shafi magiya babu sabani tsakanin malamai cewa mutum kace dan Allah ko dan zatin Allah ko dan wani babu wani sabani akan malamai to amma mutum yayi magiya da mala'ika ko annabi shine wasu malamai suke ga ba a samu sabai suna yi ba amma Imam Ahmad ibn Hanbal yana ganin dan an yi magiya da manzo alaihi salatu wassalam wannan ba wai wata matsala bace ba saboda wannan matsala ce da malamai suka yi sabani wasu ce ko mala'ika ko annabi ko wani wali to ba za a yi magiya da shi ba sai dai sunayen Allah ko sifofinsa ko kuma yanayin zatinsa wannan shi
to ba sauraro ku san saboda yadda lokaci ana za mu dakatar da wannan shiri in Allah ya za su kuma da shi ba a daidaitun shirin sai kuma Allah ya kai da shi kuma akan muka Allah muna godiya muna addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma kai ku ji da lafiya a bada da ofishin gwamnati jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nauyin zuwa shirin a kowane mako sai wato wanda ya sa da ku kuma isa annaba kuma da madadin darakta na wannan hukuma ta gidajen radio jihar Jigawa Alhaji Mati Ali da shirya na gaba tar sali su sha biyu dutse ke fata muku san ce a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah